Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A jamhuriyar Niger, a yayin da ya rage watanni a gudanar da zaben gama gari, kungiyar Renjet mai fafutukar samar da ci gaban kasa tare da tallafin Oxfam da ofishin jakadancin Denmark a kasar sun shirya wani taron karawa juna sani domin ganar da matasa yan jarida dabarun kaucewa fadawa tarkon masu yada labaran ƙarya a kafafen sada zumunta da nufin cimma wasu manufofi masu nasaba da dalilan siyasa. Ga wakilinmu Sulaiman Mumin Barma da ƙarin bayani.
Sanin muhimmancin kafafen yaɗa labarai akan maganar wanzar da zaman lafiya yasa kungiyar Renjet ta tara matasan yan jarida daga sassa daban-daban na jamhuriyar Niger domin karantar da su dubarun kaucewa fadawa tarkon masu yada kalaman batanci ko labaran bogi a wannan lokaci da kafafen sada zumunta ke kara daukar hankalin jama'a. Kamar yadda shugaban kungiyar Renjet Usman Dambashi ya shaida mun,
an Allah kai mu watanni masu kamawa za mu shiga cikin zabe, to zabe kuma ka san bayyuwa cikin rudani, akwai lokacin da yan siyasa suke ta bata juna a cikin yana gizo-gizo, to mu bai kamata a ce mu bi su ba, ya kamata mu ga labarin da ke da kyau, mu nuna yube da kyau. Idan muna ba labarin na shabu za mu tada hankalin kasa, hankalin mutane tashi kuma mu tara hargitsi cikin kasa.
Binciken tushen labari domin tabbatar da sahihancinsa kafin a yada a kafar radio ko television da jaridu na takarda, wato fact checking, na kan gaba a jerin batutuwan da wannan taro ya mai da hankali a kansu.
Akwai lokacin da yan siyasa take kira mu kai wani zuga labari mu samu mu dimi tana wa ƙarya ce ba gaskiya bane, to an ka ba mu labarin nan muna da technical zamu koya cewa ya ne wannan labarin zamu bincika mu shi na kirki ne ko ba kirki bane, kake mu watsa shi kai kawo bala'i. Ayau ana dauka hoton karhoton wani ko wata mace a ma kaki da bata ma suna, to muna ibas technical cewa yau sakani hoto da sun ganshi sakani ya akai hoton jabuni ko na kirki ne ka samu tane kake a tar hankalicin kasa.
Kun lura cewa akwai rashin mutunta kaidar aikin jarida ne yasa kuka shirye wannan taro ko kuwa akwai wani abin da kuke hange?
Akwai abubuwa da yawa, akwai rashin mutunta aikin jarida, akwai kuma yan na shiga wanda ba san ban da ake aikin jarida, kuma yau an kadi ba kowa zama dan jarida saboda yana gizo-gizo abu ka san daga an yi shi kadan duk duniya an ji shi, to ya kamata a ce wani labarin da yake da gaugawan zuwa a tabbatar da cewa an bar labarin kirki, idan kirki muke badawa a wannan gaugawan da yake za mu ci amfani shi, an kuma muka bar labarin kaga zamu dauki bala'in da labarin shi bunnan zai kawo.
Hukumar sadarwa ta CSA ta yaba da wannan yunkuri domin a cewar shugabanta Dr. Sani Kabir abu ne da zai kara wa matasan yan jarida samun gogewa akan aiki musamman a wannan lokaci da ake gab da soma yakin zabe.
Wannan horo sai a ce hotwa ta zo daidai da zama tunda dai kun ga muna tunkarin zabe kuma kun ga yanayi na yana gizo. Abubuwa iri-iri kuke gani ana ba su hula ko riga labaru a lokacin vraiment ba labaru ne ba, wataran shiri ne, wataran kyarkyaro magana ce ake, wataran dan a burge wani ne, wataran dan a jima wani ne ake ba da labari. Kenan mu yan jarida an kwace mu incin mu na ba da labari, kuma da dan jarida da ma sai ya tantance labari ya san na gaskiya ne, to kun ga shine muke so yanzu mutane su gane su yi hatara, yan jarida su ma sai a musu PH a musu rami sai su fada cikin ba su sani ba, to shine muke so mutane su gane yan jarida da bar su har gane duk labarin da zai burge su ko su ji shi labari ya kamata su san ina ne muharin shi, ina ne makasudin shi, wane ne ya karkaro shi, kaka za a tace shi, to shine ga fact checking ina.
Editan jaridar L'Independent Police Jahar Moman da ke shugabancin kungiyar Onimet mai aikin zuba ido akan ayyukan kafafen yaɗa labaran cikin gida na daga cikin waɗanda suka bada lacca a wannan zama na matasan yan jarida.
Abubuwa ne da suka shigo mu na tantance labaru na nemo labaru wanda bamu ida
iya aiki da su ba. Kuma babban matsalar da ake samu na cewa kamar ba su yarda da an yada abu saman jarida ta yana gizo-gizo, sai kaga dan jarida da duk wani makamancin shi yana ganin ato gaskiya ce kenan. In ba gaskiya bace da me aka yada shi, kuma a yau kowa hawa yake yada labari. Akwai wanda suke yada labari sun tabbata na ƙarya ne, amma akwai amfanin da suke so ya rudanin da in ya kawo su suke ci riba rudanin wannan. To dan jarida kamata a ce ji ya san irin lugar da idan ya shiga cikin irin wannan hilin, ya san yaya zan gane wannan hilin gidan jarida ne na kirki, yaya zan gane wannan labari na ƙarya ne, tunda an baka dama wannan na'ura da yana giza-giza ta baka dama yanda za a yi, za ka dauki wannan labarin ka sake maida shi cikin bincike ka gane gaskiya ce ko ƙarya ce. Tunda shi ana iya cewa babban ribai iya neman labari a yana giza-gizo, duk abin da ya shiga cikin yana giza-gizo to yana da ranar da aka sashi, kuma yana gwada ma inda aka fara sashi kuma da waye fara sashi. To shi kuma dan jarida shi sai aka ce kai aka ba yaunin doka ta baka yaunin nemo shi ka tace shi, kuma ta baka dama ga yanda zaka tace shi. Doka ta ce ma idan kai irin yanda wa'ancan suke yi to kai hukunci zai hau kanka. Kenan kaga wanda zai shiga ya da labari na ƙarya da dan jarida ba ɗaya bane. Dan jarida ya kamata ya tattace ya yi bincike. Idan kuka diba yau duk duniya an dau dokoki masu tsanani wajen hukunta wanda suke yada labari na ƙarya. To dan jarida bai kamata ba a ce a aikin shi kullun ya hito ya ce kuskure ne nayi. A idan kullun ya hito ya ce kuskure ne yayi to ya bar talaka kowanne ya bada labari, kowa ya zama dan jarida.
Jan kafar da yan jarida ke fuskanta kafin samun bayanan hukuma da ma wani zubin rufewa manema labarai kofofin bincike wasu matsaloli ne na daban da ke baiwa masu yada labaran bogi damar su cika ransu ba babbaka. Abdulrasak Ibrahim dan jarida ne mai zaman kansa.
Sai ga mutum yana neman ba labari, tun shi shafin shi kullun sai da labarai, amma ku sai ku rike labaran ku ci a sai an kwana ku sai bincike a kai. To kaga wannan shi ke sai wanti mutane da suka shiga cikin wannan abubuwa malam Sule, sai ga mutum sai ga bai zai hankuri ba ko ku sai ga yawan kiyar aka yi mai wani kai mun ji an ce kaza, mun ji an ce kaza. To idan yana son ya raya kafoshi ko ku ya rada wurin ya rada rabai shi kenan, dole sai amfani da hujojin da ya samu na farko kafin ita gwamnati ta bi wannan bincike. Kenan shi na sa mutane da yawa cikin irin wannan abu, kuma wannan magana da kakko ita rishin ba labari banin gwamnati gaskiya akwai matsala wurin nan. Daga nan za mu hanyi da dama domin ce mu gwamnati ya kamata a saka wani sashi wanda dan jarida duk inda yake to har in yace zai neman labari ka ga mace da mutane zaman gari banza, shi dan jarida ne aikin shi ne yake domin ya raya mutane ba mutane labari. Kenan sai a sa mutum zai zama a matsayin shi wanda zai bashi labari, shi ko ji ya da mutane ga abin da ya wakana domin a yi targa shakku.
Taron wanda shine na farko da ake shiryawa a bana game da ka'idodin binciken tushen labari kafin a yada, za a shirya makamantansa a lokacin jihohin Niger a nan gaba da zammar ƙara inganta aikin jarida a wannan ƙasa.
Domin su dole muka ba horo ya zamanto suna iya ganewa bambance labarin jabu da wanda ba na jabu ba. Idan suna iya gane labarin ƙarya da ba na ƙarya ba, suna iya gane hoton da an kai kama wani kaki da hoton da ba ma wani kaki ba. Mu zamanto mutane ne mu na ci gaba, bin mu siyasa, bin bangaren adawa, bin bangaren masu iko, muna tsakiya, muna kowa da kowa.
Bayanai a dangane da shirye-shiryen kafafen cikin gida na nuni a fili cewa jam'iyyun siyasa sun dukufa ga ayyukan tayar da magoya bayan su daga barci ta hanyar bukukuwa kala-kala, yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke tafka muhawara game da yanayin siyasar wannan ƙasa a yayin da ya rage watanni biyar a fafata a zaben gama gari. Saboda haka ya zama wajibi 'yan jarida su yi taka tsantsan a wannan lokaci da masu yada labarun bogi ke baje hajarsu a kan wata muguwar manufa. Mafarin wannan taron horo na haɗin gwiwar Renjad da Oxfam da ƙasar Denmark.
Shirin dan dandalin yan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilin murya Amurka a Yamai wato Sulaiman Munbarma, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Kasa shi duk shugaba in yi magana sai an fassara shi ta hanyoyi daban-daban. It's a matter of interpretation. Sannan kuma sometimes ana cire maganar mutum shugaba out of context. Ko shugaban kasar Amerika ana mishi haka kullum.
In ji har Buhari ya sa kuɗaɗe a cikin harkar tsaro kuma yake ganin cewar babu natija a cikin abin sosai, dan me yasa zai shiru bai tsaya bincike wannan abin ba?
Jama'a muna fata kuna nan kallokan mai da muke a Washington DC. Barkan ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsakan wuya. Daga cikin batutun da zamu taba yau, akwai zargin cewa da gangan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake nuna alamun cewa bai san abin da ke faruwa a cikin Najeriya din ba, kuma akwai misalai da za a bayar dangane da haka. Akwai kuma magana cewa wai ana bashi jaridu na musamman, gaskiya ne? Wasu daga cikin masu tattaunawa suka ce ita ma muryar Amurka tana yin shiri na musamman don Buhari ya ji shi kadai. Sannan kuma za mu taɓo maganar cece ku ce ko rashin jituwar da ke tsakanin su kansu manyan kusoshin da ke jagorancin rundunonin sojojin ƙasa da na sama da na ruwa da ake cewa ba sa jituwa da junansu. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari in miƙa ku ga hannun Hassan Mainakai na wakilinmu na Abuja ya ci gaba da kamuna wannan muhawara da ya shirya mana a tsakanin kusoshi guda biyu, wato Nastura Ashiru Sharif, babban madugun ƙungiyoyin matasa na Arewacin Najeriya, da kuma Barista Aliyu Abdullahi Hadimi na shugaban ƙasa mai masa mu'amala da kafofin watsa labarin. Malamai, bismillah mu je.
A baba na ko wani makusa da Muhammadu Buhari da yake cewar hatta jarida wannan wanda ake kawo shugaban ƙasa ya karanta ba ita ne take hannun gama garin mutane ba, domin ya ce ya je Fadar Asoro ya karanta jarida ko guda biyu ne, sai ya ga abin da yake cikin labarin da ke cikin wannan jaridan ba wanda take hannun gama garin mutane bane a cikin gari. Kamar misali, kai ka ga cikin yan jaridan da suke taimaka shugaban Muhammadu Buhari dan gaje da sha'anin hulɗar zaman, me gaskiya maganar
bare gawa? Gaskiya ba gaskiya a cikin wannan lamarin. A gaskiya yawanci mu dan maganar da yake yi wani lokaci, kasan shi duk shugaba in yi magana sai an fassara shi ta hanyoyi daban-daban. It's a matter of interpretation. Sannan kuma sometimes ana cire maganar mutum shugaba out of context. Ko shugaban kasar Amerika ana mishi haka kullum. Kamar in ya faɗa ya ce ina mamakin yadda harkar tsaron nan yake yewa gwamna, ba wai yana mamakin bai san abin, yana mamakin musamman saboda ya san irin kuɗi, resources, mutane da ake sawa a wurin wa'annan yayikan, amma kullun abin yaki ci yaki tura. Sannan maganan wai bai san abinda yake faruwa ba, saboda jarida ko wasu da suke aiki da shi suna buga mai wani jarida da ban san kai mishi, wannan ba gaskiya bane. Bari ga maka, babu consumer of information, babu mai jin labarai, mai neman labarai kamar shiga da na sani kamar shiga Muhammadu Buhari. Kaga da safe daga tashewar shi zai saurare irin radioyin ku na Ture, ba sai dai in kuma kuna mishi labaran shi daban. Bayan haka TV din nan, duka channels in local channel na Najeriya din ba wanda baya kalla. Kaga NTA din nan yana kallo, na sha zuwa in same shi yana kallon NTA channels din nan yana kallo, kai har local station irin su Bishan FM yana saurara, program irin su Idan Mikiya yana saurara, har in ma yayi musu ana mai recording akai mishi. Sai so jarida ba ita kadai bace hanyar samun information a wurin president. President fa bari in ga maka kabarbacin jarida ba zai ma rely akan abubuwan tsaro ba akan jarida ba. President receives security brief.
Kuma security brief ba sa gaya masa gaskiya.
Da Allah kada mu yi mu ne na fadan abin da ba shi bane kuma ba mu da hujjar sanin cewa haka din ne saboda Allah. Mu dinga yin adalci a irin abin da muke fada. Kasan agency nawa suke kawo shugaba Muhammadu Buhari labarai security brief labarai a kan tsaro? Ai ba guda ɗaya bane in wannan bai gane gaskiya ba wannan zai gane gaskiya.
Akwai kowa san cewa wannan hukumar tsaron su ne su fada suke te tsakanin su wannan ba da tsakanin wannan da wannan.
Amma kuna su bai kai bai shafi rahoton su. Ina zuwa a Hassan bai shafi rahoton su ba. Ai nan ne ma da ka san in wani bai fada mai gaskiya ba wani dole zai ga mai gaskiya tunda suna fada. Ko ba ka gaskiya ba ya kamata ka tsaya kai tunani inda kamar sun hada kai sosai ne nan sai ka ce kansu gaba ɗaya jami'an tsaron da agencies in security in na a haɗe ki saboda haka za su iya haɗa kai ba sa komai su zo su dinga shirya mai ƙarya suna ba shi fake security report amma kai da kanka ka ce kansu ba a haɗe ba saboda haka akwai likelihood in cewa in wani bai gaya mai gaskiya ba wani a cikin security agencies din nan zai gaya mai gaskiya ba fa shugaban ungiyar al'ada ba ce fa shugaban kasa aka ce na kasa kamar Nigeria sannan ka ce wai bai san me yake faruwa ba wai za a buga mai jarida a kai mishi bai san ko bai san abin da yake faruwa ba wanda yake shugaba Muhammadu Buhari sanin abin da yake faruwa kuma ba wanda yake shugaba Muhammadu Buhari ciwon abin da yake faruwa na rashin tsaro a cikin kasar nan ko a ina yake ko a arewa ne ko a kudu ne ba wanda ya kai shi damuwa musamman ma abu yana faruwa a jihar shi sannan har ayi tunanin wai bai dame shi ba.
Ban Nasiru Ashiru Sharif naga kana son ka ce wani abu amma kafin ka ce wani abu a kwanan nan an ga yan bindiga dadi a ɗaruruwan su akan babura a Funtuwa suna ta kaiwa da kawowa suna shiga gidan mai su sha mai su fita da rana tsaka ba dare ba yanzu abin ta kai yan bindigan nan ba sa ma buya ko su a wannan suna yin komai keke da keke misali me wannan yake nuna wa sha'anin tsaro a Najeriya.
A'a ba ni zan wannan tambayar kai kamata ya wannan tambayar kai ne yanzu kace sojojin sama sun ce sun kai jirgi kala kaza jirgi kala kaza jirgi kala kaza kai zai yi wannan tambayar inda wayannan jiragen dan me har aka basu suke wannan yawace-yawace wannan shine magana kai zai yi wannan tambayar ba ni Sheru ba that is one number 2 barista yayi magana guda biyu yanzu na farko yace Buhari kai magana zancen yana an tambaye shi bai ce ko bai sani ba to ban sani ba barista ko ban sani barista ko ya kai shekara 30 da mun fara mu'amala da shugaba Buhari to idan da ka kai shekara 25 ko 30 da fara mu'amala da Buhari to da sai yin sharhi akan wannan wallahi ban sani din ba in ka ji ya ce ma ban san abu din ba domin ni na san daga shekara 27 baya shi da baya nake tare da shi muke mu'amala kuma na san in ka ji ya ce ban sani ba me wannan abin yake nufi da yake na ka ce yana cewa bai sani ba ka kuma ce ya fi to shikenan ka ce ya fi kowa sani in ya fi kowa sani in ya fi kowa sani me yake faruwa kuma yana kallon cewar bai ga sakamakon irin kuɗin da ya dauka a bayar ba misali da zan baka nan gurin Hassan shine ni ne mai gida a nan gidan da matata sai na ce 20,000 ne gashi na yi fegin ai ce fa ne na kwana biyu sai na zo na tadda miya lami ba tattasai ba tumatiri a ciki kuka ba nama ba kifi an dafa na ci yau ne shiru ina zaton cewa ko latti akai ba yau ce fa ne ba gobe ma aka kuma kamun irin wannan miyan naci jibi da lalacewa ta gaci naga kanzo aka kamun a kan me za a ce ba zan bincika ba in bi diddigin wannan kudin ce fa ne da na bayar ba da na sa ai kamar haka ne maganar wannan tsaron in dai har Buhari ya sa kudade a cikin harkar tsaro kuma yake ganin cewa babu wani natija a cikin abin sosai dan me yasa zai shiru bai tsaya bincike wannan abin ba tsaya tukun nan kammala na ƙarshe abin da zan faɗa nan gurin shi ne a yanda shekaru suka cin masa da yanda a hanya Allah ya jarabe shi rashin lafiya dole ya samu rauni na shekaru da sauransu ba yadda za a tsarin Najeriya yawanci abinda ake yi. Wato jami'an tsaron ƙasar gaba ɗaya suna dona ba sai kiransa Joint Intelligence Board Meeting, wanda shugaban tsaro wanda ake da shi kamar duk tun daga farkon wannan dispensation Obasanjo, wato National Security Advisor mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro, shi ne yake taruwa da su ranar Alhamis nake zato da shugaban sojojin ruwa da na ƙasa da na sama da na ɗan sanda da na SSS da na National Intelligence Agency namu da controller na immigration da na custom da na prison da na civil defense gaba ɗaya suke haɗuwa, sai su zauna sai kowa izo da irin bayanan sirri da isani na ƙasa, sai su tattara su su tattauna su sai a fidda takarda guda wacce ita ce shi wannan shugaban zai dauka iji ya zauna da shugaban ƙasa ya bashi brief cewa ga halin tsaron kaza, ga halin tsaron kaza, ga halin tsaron kaza, ga kuma tsarin da mu muke ganin zamu yi yadda kowannen mu ya san tsarin, saboda haka zamu samu daidaito wajen aiwatar da operation. Ka gane ko, wato operation ya zance masa kenan gudanarwa da dakile duk wani harka. To aka waye gari aka kace yadda kamar ya faɗa mana ce kowannen sai yana zuwa shi da kansa yaje bashi intelligence, sai an samu contradiction a nan gurin. Ai sun yi hakan a wani lokaci.
Bari kana jina wannan abin da Nasiru ya fara a har gobe ana haka din meeting da yake magana Security Council meeting da NSA yake yi, in an duba General Babangida Mungulu za ka ga ma shekaran jiya an gan shi a Sokoto saboda wannan rashin tsaron da Katsina. Saboda haka ana duk wannan abin da yake faɗa ana yi, ai dan nace maka suna kawo ba wai nace kowanne zai wuce ya kai mishi, duk da yes kamar yadda ka fara din akwai wani zamani da aka yi haka din kuma har ya jawo rashin dan daidaituwa don wasu basu ji dadin haka din ba saboda kusancin su, wasu suka wuce direct su kai mishi rafadin, amma da nake cewa ana bashi ba wai nace zugudun haka suke wucewa ba, suna kawo maganar aita ta shi NSA din ko ba haka ba. Amma babban abu da nake so shi na Sura ya gane da kuma sauran 'yan Najeriya, harkar rashin tsaro harka ce wanda take da cin rai kuma tana cinwa shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari rai sosai, baya jin daɗinta, ba wani a gwamnatin da yake farin ciki da irin abubuwan da suke faruwa na hayayyafan wannan harkar rashin tsaron, kuma harka ne da shi ita gwamnati take neman taimako da haɗin kan 'yan jama'a al'umma musamman ma mazauna yankunan da wannan abubuwan ke faruwa idan za a haɗa kai.
To nan muka zo ƙarshen wannan shiri, muna da shiri ɗaya da ya rage mana mako mai zuwa wanda za mu kawo muku, inda a cikinsa ne za ku ji ko 'yan Najeriya sun yarda da roƙon da shugaban ƙasa ya musu cewa su yi haƙuri game da taɓarɓarewar harkokin tsaro ɗin, sannan kuma yaya shi Nasura Ashe Sharif ɗaya daga cikin masu muhawara ɗin zai mayar da mutane game da cin mutuncin da aka ce Femi Adesina ya yi wa Profesa Ango Abdullahi, inda ya kira shi da sauran membobi na kungiyarsa ta dattawan arewa marasa mutunci.
sani duk irin nasihar da nake yi al'umar kasa sun san nayi fadakarwa a kasar nan nayi ku da yawa na kawo sauyi dan rashin tausayi suka kama ni
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.